أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوى مسلمي يومنا 27 جواتن بكوي هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبو ايدة تريه اودة 40 تايا واندي دي دي 22 جواتن اكو ميلادية هاي ورى النبي عيسى دم مريم عليهما السلام شكرة دبو بيودة 20. A satin da ya gabata muna farkon suratul a'raf, har yanzu dai kamar yadda ake insha Allah ta'ala zamu tashi dai har yanzu akwai farkon sura saboda alƙawalin da muke dauke da shi, wanda yana da kyau mu cika wannan alƙawalin da izinin Allah, domin zai amfani daliban ilimi sosai. Dan haka a yau zamu tashi dai har yanzu akan aya ta farko a cikin suratul a'raf, shafi na 151. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar a yanzu nan. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألف لام ميم صاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. زام فار كراتو دسونا الله وكو فار وم دسونا الله سبحانه وتعالى. الرحمن الله شيني من رحمة أنقاليكو ياسف فانتو دا رحمة كينن واتوكسن تيو الرحمة صفة تيت ذاتي wadda ba tare da an hankalta ma Allah ya sadar da ita zuwa ga wadansu ba, shi ake cewa sifa ta zati. An gane ko? Ar-Rahim, Allah shine mai jinkai, ma'ana shine mai sadar da rahamarsa zuwa ga bayinsa. Alif Lam Mim Sad, bayani ya gabata akan wadannan harufa, ko ba haka ba? Maganganu da dama da kuma zance wanda shine mafi inganci, cewa ba harufa bane da suke da ma'ana, amma suna da magza. Inji Sheikh Ibn Uthaymeen, ba su dauke da ma'ana amma akwai magza, dalilin da yasa aka kawo su. An gane ko? Amma su ƴan Qur'aniyun, saboda tsaurin kai, saboda taurin kai, sai suka ce in an ce waɗannan harufan ba su da ma'ana, kamar Allah ya samkar da cikin Al-Qur'ani abinda bai da ma'ana. A su harufan akan ka'idar Larabci ba su da ma'ana, amma hikimar kawo su shine su nuna mu'jiza ta Al-Qur'ani. Amma su yanka ce Alif Lam Mim, sai su ce ku saurara, Allah yana magana.
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
كتاب لتافي نيمي جرما أنك أوش نكرا سبودا نون جرما القرآن دم باب واني لتافي بس دورون كسا واندي كيدا درجة إرنتا القرآن. An gane ko? Unzila ilayka, wanda aka saukar da shi zuwa gare ka, ni'ima ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ni'ima ce ga al'ummarsa, shine sanadiyar daukakan mu duniya da lahira. Matukar muka kauce ma alqur'ani, ba daukaka gare mu, ko ba haka ba? Kuma ba shi nasara gare mu. Wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tus'alun. Sanadiyya ce ta sharaf, amma kauce ma alqur'ani shi ya kai mu cikin wannan hargitsi da muke ciki da komawa baya. Allah shi mu na tsari. Satin da ya gabata mun dauko bayanin yadda ake fassara lafuzza na alqur'ani da kalimominsa. To wannan shine bayanin da zamu cika saboda muhimmancinsa. Kowace kalima ta alqur'ani, in kana son karibantu wajen bincikenta, shine abinda malamai suke cewa dirasa ta kalima. Ita kanta kalimar a fede ta a ga menene ta kumsa. Na farko, ta hanyar magabata a kalle da suka fassara wannan kalima. yaya in akwai hadisi ingantacce daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zaka ga farkon ilimin tafsiri ya koma cikin littafin hadisi shi yasa zaka ga Imam al-Bukhari ya kawo fassara aya kaza har zuwa karshen Al-Qur'ani in ka diba cikin sahih Muslim akwai babu tafsir to zaka yi kallon yadda fassara kalimar ta zo daga magabata a karanci sanadinta aga ya inganta ko bai inganta ba kaga wannan dirasa ce ta lafazi wannan daliban ilimi za su yi bincike na magister da doctora akan wannan ko kuma yadda su sahabbai in ba a samu hadisi ba suka fassara kalima domin su larabawa ne shi yasa doctor Musa Idu Tayyar yake cewa abin mamaki shu'ara'u ana kafa hujja da magana su a cikin tafsiri amma ba a kafa hujja da magana sahabban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan kuskure ne suna cikin asr na farko lokacin da larabcin bai gurbata ba kuma su larabawa ne suna jin larabcin sun san larabcin amma sai aka fa hujja da magana sha'ir ba aka baka hujja da magana sahabi ba wannan kuskure ne alhali su quraishawan ne kuma sun rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa bincike yana ranga dalibai su tashi tsaye wajin binciken maganganun magabata kuma su karanci sanadin su dan kafa hujja da su a ciki wato darussa wato a cikin tafsiri na alqur'ani dan haka ga dirasa ta lafazi kenan ta hanyar sanadi na biyu sai kallon siyaki an gane ko in mun ce siyaki kalima tana iya daukar wata ma'ana akan lokacin da ta zo cikin siyaki ta bada wata ma'ana ma'ana yanzu in na dauke kalima ta ar-ra'su tana nufin mi kai amma kalima ta ar-ra'su ba ta bani ma'ana sai na sa ta cikin mi cikin jerin kalimomi domin ra's an yi shu akwai ra'sul insan akwai ra'sul jabal akwai ra'sul qaum kaga ra'sul qaum kan mutane ma'ana shugaban su kenan to kaga siyaki shina daga cikin abin da wadansu suke wasa da shi ba su za su samu ma'anar kalima ba don haka dalibi ya kamata su kare as-siyaq na gaba da na baya kenan abin da ya gabace ta na kalmomi da abin da zai zo baya sannan abu na gaba shine kai kallon dilala in an ce dilala kalima tana da dilala guda uku tashin farko akwai abin da ake cewa dilalatul mutabaqa sannan akwai abin da ake cewa dilalatul tadammun sannan akwai abin da ake cewa dilalatul iltizam bari mu bada misali don ku fahimta karatu ne mai muhimmanci ga dalibin ilimi in nace kalima ta Allahu tana nufin mi tana nufin Allah wannan tana nuna zati na Allah kenan dilalatul mutabaqa kenan amma dilalatul tadammun tana nuna duk wanda za a bauta ma to sai ya zamanto mi sai ya zamanto yana da rayuwa dan ba a bauta ma mi matacce ana bauta ma matacce to kaga wannan dilala ce ta tadammun ba suna Allah yana nufin abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya ko to amma kuma za mu fahimci cewa dole wannan sai ya zamanto yana da rai shi yasa Allah subhanahu wataala yake sifanta ababen da ake bauta wa waɗanda ba su da rai ba su cancanta a bauta musu ba dilalatul iltizam an gane ko shine dole in an kawo lafazi ya lazimci wani abu misali in an ce Allah subhanahu wataala to yana nuna akwai Allah domin mi domin bai dace a ce ba ana bauta ba abinda babu ba to kaga wannan kalimar ma'anarsa daban abinda take kumsa daban kuma abinda zai tabbatuwa bayanta kuma daban to kaga wannan duk karatu ne wanda in ka zo wajen karatu in baka fahimce shi ba sai ka samu matsala daga ciki in zaka karatun kalima akwai abinda malaman tafsiri suke kira da darasatul mafahim in an ce mafahim shine abinda za a fahimta iyaye Allah subhanahu wataala ce fala taqul lahumā uffin kada ka ce musu tir ko ba haka ba ko char to mi za mu fahimta za mu fahimci cewa bugun su zai zamanto abu ne mafi muni kaga Allah uffin yace amma kai zaka fahimci cewa bugun su shine mafi muni tunda an hana a ce musu uffin to kaga wannan zai taimaka wajen tafsirin alqur'ani daga ciki kuma sai al-lawazim in an ce al-lawazim shine abinda in an ce ka yi shi to in ka san ba zai yiwuwa ba to dole Allah subhanahu wataala yace aini aje makka ko ba haka ba walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kenan hanyar da zaka bi ka je makka da abinda zaka ci da abinda zai kai ka ba sai an ce ma Allah ya umurce ka neme shi ba tunda ka san bai yiwuwa ka je makka haka kawai ka kasan ka cikin makka ka ce makka yana yiwuwa ka kasan ka cikin makka kenan tattalin abinda zai kai ka makka zaka fahimce shi ne ta hanyar umurnin da an kai maka je aikin haji to kaga kanan zaka samu ma'anoni masu yawa tare da kai abu na gaba ya ku ɗan uwa musulmi shine sharuɗa Allah ce wa aqimus salah ku tsaya da sallah ko ana yin sallah babu alwala to kenan ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa min fa huwa wajib sai ka samu sharuɗin sallah kaga cikin wannan kalima zaka fahimci wannan sannan daga ciki sai almawani' shine abinda ke hana wani abu ina fata kun fahimce ni yanzu misali ai Allah yace ayi aure fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thalatha wa ruba to amma sai ka kalli to tunda an ce ayi aure me yake hana ayi aure akwai abubuwan da ke hana aure na farko dukiya sai ka nemi abin da zaka yi aure tunda ba a yin shi babu sadaki kaga daga nan zaka samu ayat da tace a kawo sadaki wa atul nisa'a sadaqatihin nihla sannan kuma zaka samu cewa cikin mawani' akwai abin da yake hana ayi aure an gane ko mutun ya zaman to baya haihuwa ko ko bai da bukatan mata ko ko yana dauke da ciyon da zai hana shi yayi aure ko kuma akwai mata waɗanda aka haramta a aure su kaga nan almawani' mace ta zaman to daga cikin almuharramat sai ka samu ayoyin da suka kawo harramat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum hazuwa karshen su kaga duk cikin lafazin ne zaka fahimce shi sannan kuma a gurguje daga cikin dirasa ta kalima shine ka san wazanin ta na sarf rashin sanin asalin kalima yana afka dalibi cikin bala'i wajen fassara shi yasa wata rana ana tare da wani malami sai aka ce Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya almalu wal banuna dukiya da yaya sai ce albanuna ba yaya yake nufi ba an ka ce a akarmaka Allah yace to idan mutum yana da 70 ai ba kawa bane wannan mushkila ce yace albanuna nan jam'i ne na albina'u ko wato albinyatu shine wai gini almalu yace yaya wal banuna da gidaje zinatul hayatid dunya to kaga in baka san asalin sarfu na kalima ba wanka sai wasa da hankalinka ina fatan kuna fahimta ta alhali ko jam'i ne na al-ibn an gane ko al-ibn tun da dan jami'a da sauraren mu to kaga sarfu kenan sannan al-ishtiqaq in kana son ka iya fassara kalima ka san kalimomin da suke da alaka da ita cikin al-qur'ani idan al-qur'ani ya kawo wata kalima yace ayi wani abu to wani lokaci an kace ayi shi an ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah to innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kai ishtiqaq na zarful zaman da zarful makan kaga zaka samu wuraren da ake cewa ayi sallah kuma wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada cikin ishtiqaqin wadannan kalima zarful zaman da zarful makan zaka iya gano wannan abu na gaba ƴan uwa musulmi a gurguje shine al infiradu wal jam' kalima in ta zo ita kade wani lokaci tana da ma'ana in ta hadu da wata ƴar uwarta tana da wata ma'ana al-islam yana nufin musulunci kalimomi abubuwan da suke zahiri cewa shahadatu allahi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine daga cikin mishkashikan musulunci to wannan zahirin ka fade ta zai saka cikin musulunci sallah a zahiri za ta saka cikin musulunci zakara ta saka cikin musulunci a zahiri ko ba haka ba azumi hajji amma rukunin imani sai a ce baka sai kai imani da Allah sai kai imani da manzannin Allah wannan yana da alaka ne da zuciyarka don ba a san shin ka yadda ko baka yadda ba to abin da nake son ku fahimta lokacin da kalima ta musulunci aka kawo ta ba a kawo imani ba imani ya shiga ciki lokacin da aka kawo kalima ta imani ba a kawo kalima ta musulunci ba kalima ta musulunci ta shiga ciki amma lokacin da suka hadu to sun bambanta shi yasa malamai suke cewa kullama ijtama'a aftaraqa wa kullama aftaraqa ijtama'a wanga karatu ne mai kyau mutun ya fahimce shi domin kalimar ce zaka karanta dan ka san ma'anar ta ina fatan kun fahimce ni qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum kaga na an bambanta na gaba ya ku ɗan uwa musulmi a gurguje sai al-ishtirak akwai kalimar da ta hadu da waɗansu kalimomi ta yi tarayya shine al-ishtirak akwai al-lafzi kalima ta zamanto tana dauke da ma'ana guda biyu kalima ta al-qar'u da Allah ce thalathatu quru ta yi ishtirakin ma'ana tana da ma'ana guda biyu wani lokaci tana nufin tsarki wani lokaci kuma tana nufin haila shi yasa waɗansu malamai suka ce tsarki uku wanda suka ce kuma haila guda uku saboda ɗabi'ar ta kalima kin wannan istirakul lafzi ake kiransa akwai al-ishtirakul ma'nawi sun yi tarayya a cikin ma'ana kaga da Allah subhanahu wataala yace wato kada wato a kyautata ma iyaye to kyautata ma iyaye abubuwa ne daban-daban zaka iya kyautata musu da magana zaka iya kyautata musu da dukiya zaka iya kyautata musu da abubuwa da dama sannan bugun iyaye cutar da su ne zage iyaye cutar da su ne kaga sun yi ishtiraki cikin ma'anar cutarwa wannan in baka san shi ba kaga ma'anoni za su yi maka kadan a gurguje sai at-taraduf kalima mai iya daukan ma'anoni wato taraduf a ce abu guda yana da sunaye daban-daban-daban-daban to wannan mutaradifata ake ce musu daga ar-radif ne shi ne abin da yake kusa qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilu abu na gaba in kana tafsirin alqur'ani ka san i'rabin kalima musamman saboda larab qur'ani da larabci aka sabkar da shi shi ko i'rabin yana daga arabiyya duk kalimar da ba za a i'rabin ta ba alqur'ani ba kenan ba ta kasance alqur'ani ba abu na gaba ƴan uwa musulmi sai ka san kalima az-zuhur abin da suke cewa az-zuhur wato in an ce az-zuhur abinda ya bayyana amma nan malaman tafsiri suna nufin kalima wanda tana da ma'ana biyu amma an rinjayar da ɗaya daga cikin su in an ce kalima ta tawili shine hakikanin abu amma yanzu daga baya wadansu malamai suna nufin a'a shine a ba kalima ma'anar da ba ita ce take bayyana ba amma saboda dan su dalilai to kaga da an ce tawili a tsarin az-zahir shine kawai fassara abu kamar yadda ni ba ku misali sai an-nass in an ce nassi shine abinda muke kira nassi na alqur'ani ko hadisi amma wajen malaman tafsiri da usulul tafsiri da usulul fiqh shine abinda yake daukan ma'ana daya da Allah subhanahu wa ta'ala yace fajliduhum 80 jaldatan ayi musu bulala nawa 80 to 80 din ma'ana guda yake dauka 79 ba 80 bane 81 ba 80 bane 80 to wannan shi ake kira nass a wajen malaman tafsiri a gaba daga cikin abubuwan saboda muna son ku fahimce su ku yi hakuri ad-diddiyya kalima mai daukan ma'ana biyu kun ji matsala kalima mai daukan ma'ana biyu kuma kishiyoyin juna ka ji ma matsala kishiyoyin juna menene az-zannu sai a ce zato ko az-zannu kuma wani lokaci yaqini alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne wadanda suke zato ko ko sun kai tabbas da mutun yayi zato akwai kiyama kenan ya kafirta kaga nan wannan yana zakuwa da ma'ana ta yaqini in baka san wannan ba cikin kalmomi zaka hadu da matsala abu na gaba ƴan uwa a gurguje sai at-taslif at-taslif daga salasatun ne kalima wadda ake mata fatha da kasra da damma wani lokaci ma'anarta ta canza wani lokaci ma'anarta ba ta canzawa na ba taba ku misalin shi an gane ko ibn malik yayi alfiya a cikin wannan banda wacce alfiya ta nahwu sannan imam qutrub yayi bayani akan wannan yanzu misali in nace misali wato abin nan alqasd alqasd shine wato zalunci wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba alqasd shine adilci wa nad'u almawazin alqasd li yawm alqiyamati fala tudlamu nafsun shay'a alqasd shine turaren wuta wanda ake hayaki da shi kaga wannan yana da kyau ka san wannan sai abu na gaba ku rike da kyau saboda abubuwa ne na malamai at-tawatu at-tawatu daga wada'a wada'a shine ya saki abu to at-tawatu ana nufin wato kalima ce wanda da yawan abubuwa suna shiga kuma su dauki ma'ana daya a ciki yanzu al-insan menene al-insan dan adam ko ko ba mutum ba to ai cikin ƴan adam akwai kaloli daban-daban amma duka sun yi tarayya a matsayin su na ƴan adam kaga cikin ƴan adam akwai maza akwai mata akwai yara akwai mahaukata ko akwai talakawa akwai jami'an tsaro akwai fari akwai baki ka gani to dukan su tawatu fil insaniyya shi yasa in ka ji malamai sun ce hadha lafzun mutawati shine abin da suke nufi sai al-lafzu al-mushakkik kaga al-mushakkik shine abin da ke sa wa shakka wai abin da suke nufi kalimar da tana daukan ma'anar da ke sa wa shakka saboda tana bambanta daga wani abu zuwa ga wani in muka ce an-nuru menene nur haske hasken rana da na wata ɗaya ne hasken rogo da harken kitse ɗaya ne shi yasa malam Bahaushe ce kallon kitse suke ma suke wa rogo to kaga saboda kalmar tana iya sa wa shakka shi yasa suka kiran shi al-mushakkik sai al-istilahiyya daga al-istilah al-qur'ani yadda yake amfani da kalma ko wajen wadansu malamai kalma ta al-matar me take nufi ruwa a cikin alqur'ani ba ta nufin ruwa sai a wuri daya kawai da kaji matsaro cikin alqur'ani to azaba ce wa id qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik katami fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i nan zan ce azaba ne ake yi kai daga cewa almatsaru cikin larabcinka wa amtarna alaihim matara fa sa'a matarul mundari wuri guda ne kawai ta zo wajen alkhairi wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum madda an tad'u aslihatakum kaga wannan istilahiyya kenan at-ta'rib ka rike in ka ji an ce at-ta'rib daga arabani shine a sa kalima cikin yalar larabci ulumul qur'an malamai sun yi sabani shi akwai kalmomin da alqur'an yayi amfani da su can da ba na larabawa bane irin kalma ta al-istabrak wasu ce ba larabci bane amma daga baya larabawa suka sa su alqur'an ya sauka da su wasu kuma suka ce a babu wannan to kaga cikin ulumul qur'an kalma ce mai zaman kanta abu wato mas'ala ce mai zaman kanta ku yi hakuri sai at-tanawub at-tanawub shine wani abu ya zo madadin wani abu shine daga cikin abin da muke ganin wadansu malaman tafsiri sai ka ce mutun ya buga hujja yana bugun gaba alhali bai san wannan ba menene at-tanawub wani abu ya zo wurin wani abu madadin wani abu fi'li madhi in ce qala me yake nufi ya ce ko yaqulu yana cewa ko to wani lokaci madhi sai shi zo wajen mudari'i mudari'i ya zo wajen madi kaga tanawub kenan misali ranar tashin alkiyama Allah ya ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum Allah ya ce alhali ko Allah ya fada bai fada ba dan kiyama ba su tsayuwa doki aya in baka fahimce ta ba wa id qala Allahu ya isa da maryama anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah ko ba haka ba qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim qala Allah hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum Allah yace bai ce ba zai ce kaga fi'li madhina amma ya tanawubi annabi nuhu Allah yace wa yasna'ul fulka yana nan ga kera jirgi don bai ce wa sana'al fulka ba to yanzu yana nan ga yin a tanawubi ne shi yasa sai kaje wani yace wai in an ce qala Allah ta'ala ba a ce wa qala Allah ta'ala ko wace Allah yace ko ko in kace yaqulu Allah Allah yana cewa sai kaje yace jahilci abinda qur'ani ya riga ya sabka a wannan tanawub ne babu wata matsala wani yana iya zuwa wurin wani ku rike wannan da kyau saboda abubuwa ne masu muhimmanci kun ga nayi kokari in kawo muku su sannan daga ciki sai al-ijmal lafazin al-qur'ani an ce mujmal wanda yazo da ma'ana kumshe amma daga baya za a fayyace ta yanzu misali sai Allah ya ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wadanda aka saukar ma da injila su hukunci da abin da aka saukar a ciki to amma nan abin da aka saukar a ciki ya zama to mi mujmal ko ba haka ba to amma alqur'ani ya faɗa mun dinsu abubuwa da suka zo a cikin injila ina fatan kuna fahimta ta daga ciki akwai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil to shi yasa in kaga mata zo in kana da tafsirin alqur'ani bincika zaka iske ayoyin da suke fayyace ta shine wato al-mubin an gane ko in sun ce al-mubin shine al-mubin kenan wato ismul fa'il ne duk al-mubin da ismul fa'il da ismul maf'ul duka dai lafazin da ya fassara wani da wanda anka fassara al-awamir in kana tafsirin al-qur'ani in Allah ce ayi abu to ka tsaya kai bayanin yaya Allah ya ce ayi shi wanga zan ba ku misali don ku fahimce shi saboda qabila da take faruwa a yanzu Allah ya ce ayi jihadi ko bai ce ayi jihadi ba to ina sharuɗin jihadi sharuɗin jihadi yana buƙatar sharuɗa ko to yanzu masu ɗaukar bindigogi su kashe mutane ba su buƙatar sharuɗa kaga al'amru Allah ya ce jahidu amma Allah ya ce bi amwalikum musulmi sun bance da bi amwalikum dan ba yanzu in an ce a taimaka ma addini da dukiya mutane ma ta kansu suke yi gina makaranta ai taimaka ma addini ne ko ba haka ba sayan mota zuwa wajen wa'azi ai bi amwalikum ne amma mutane abinda suke so kawai a bar su zo su yi ta sallah magana ta riga ta ƙare ce ma an kai sabai sallah kawai suka yi kai ka yi sabai yin sallah ne da aka ce ayi jihadi ina sharuɗa ba su kallon sharuɗin kawai dai za su ce ayi jihadi suna mantawa da rukunan jihadi na samun iko da samun dama da samun shugaba da waye duk wannan sun watsar da shi to kaga wajen tafsirin alqur'ani in ka zo in an ce ayi jihadi sai ka ce to ga sharuɗin da ake bukata daga ciki ba a son kowa ma ya fice ta wajen jihadi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa wanda bai da iko an fitar da shi laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj akwai abubuwa da dama mata ba za su shiga daga ciki ba an dauke musu jihadin to kun ga rashin iya fahimta irin wannan sai kaga ko da yaushe in kana tafsiri sai ka kas nan da nan sai kaga aya ta yi zahin karewa ko da kana so ka kara bayani ba mu da su bayani wannan da kara na gaba sai annawahi nawahi shine hani in Allah ya hana abu ko ba haka ba Allah ya hana shan giya ko bai hana shan giya ba to sai ka dauko na hani na farko na biyu menene hikimar da ke cikin hani قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس كاجا شي ابين ده سا الله يهنا كينن دوك حالين ده اتكين القران a iya gurgudun damu ilimi mu ga menene dalilin da sa aka haddi daga ciki inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir duk dirasa ce ta hadan nawahi fil qur'an al karim a gurguje bayan wannan sai al imtisal al imtisal shine an aikata ko ba aikata ba in Allah yayi umurni yace ayi to sai ka diba cikin alqur'ani shin akwai ayoyin da suka nuna an yi din ko ba ai ba ina fata an fahimce ni Allah yayi umurni da kada ayi ƙarya to mutane sun yi ƙarya ko ku bu su yi ƙaryar ba misali wasu daga cikin su ina fata an fahimce ni in Allah yayi umurni shin an aikata Allah subhanahu wata'ala yace wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla akwai qira'a guda biyu wattakhidhu kuriqa akwai qira'a wattakhadhu surriqa kaga wannan ta nuna anyi to in bahani ne shin da Allah yake kada ayi anyi wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna kaga an ce latubayyinunahu lin-nasi a bayyana shi ko kada a boye sai Allah ya wasu ayoyi suka nuna busu yi ba fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كاغم يباكا سامون علاقه تكاني ودان ايوين اني هني متاني كوم سون زو سون ايكتا ان اكو كوم ودان سوكا بي تو فقليلا ما يؤمنون كاغ شي ني زكا سامون علاقه تكاني ايوي كاي تايي اغورغوجي ونن دوب بياني دي نيكي باكو ان غادي كو دغ تشيكين ابوبوان دا مالامي سوكا كالو سي الفروق اللغويه akwai kalima guda biyu zaka iske dalibin ilimi yana san tsammanin duka dai ne amma akwai bambanci tsakankanin su menene alqabr shine kabari ko to sannan kuma alajdad kaburburra ko eh an ce alqubur kaburburra alajdad kaburburra yanzu ne ce muka duka babu bambanci tsakankanin su amma da an tafi wajen bincike ba na ce duk inda malamai suka ce akwai ba a amma za a neman ta hakiki da dalili sai malamai suka ce in ka ji an ce alquburu shine kabarin da wanda ke cikin shi bai motsa ba qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ashabil qubur kin nan ayanzu suna motsi amma sai Allah ce wa nufikha fis-suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun kaji suna gaugawa kinan an rige an buɗe kaburburra dan haka in an ce al-ajdas ana nufin kaburburran da waɗanda ke cikin su sun fito za su tafiya ko suna nan ga motsin da za su fito amma an ce al-qabr shine wanda ke ciki baya motsi kadibi al-furuqul lughawiyya na imam abi hilal al-askari sannan kuma akwai abin da suke ce ma al-haqiqatu wal-majaz eh an ce al-haqiqa kalma tana da haqiqaninta majaz yanzu inda ce al-asadu me nake nufi zaki to amma kuma yanzu in nace al-asad wani lokaci ina nufin ra'aitu asadan yusalli fil masjid naga zaki yana sallah a cikin masallaci yana yiwa ce zaki na sallah cikin masallaci sai mu ce zarumi ake nufi duk da yake wadansu malamai sun ce a kira shi uslubun min asalib al-lughati al-arabiyya bi shadd al-majaz ba al-muhimmu dai kamar yanzu masu mulki sarakai mi ake cewa ƴaƴan su dan mi dan zaki ko to ai wannan shi ba zaki na ba shi ba zaki bane amma wannan kan masu mulki su ce da su muke misali ne muka basowa an gane ko to sannan kuma daga cikin abubuwan da ya kamata mutun ya gane al-udulul balaghi kalima me yasa aka kawo kalima kaza kuma ga kalmomi irin ta ba a kawo su a wuri ba shi ake cewa al-udul fa akalahu dhi'ib sai annabi yusuf an kace kura ta ci shi a ana nufin ta ci sashin shi to me yasa an kace fa akalahu dhi'ib saboda in sun ce ta ci sashi sai annabi yaqub ko ce ku kawo mini sashi ina fatan kun fahimce ni to wannan daga cikin al'udul kenan ko al'umum kalma ta zo ta hada kowa da kowa to in an ce kalmar ta hada kowa da kowa shin ta fitar da wani ko ta fitar da wani ba shi ma abu ne na tafsiri da Allah subhanahu wataala ce kullu nafsin dha'iqatul maut wannan amun ne babu dan adam wanda ba zai abin gaba amma lokacin mutuwa shine zai bambanta sai abu na gaba sai al-itlaq in aya ta zo ta yi itlaqi ta saki abu fa tahriru raqaba sai ka duba shin raqaba din nan ko wace a akwai inda an kace mu'mina sai ka hada ta da mu'mina din nan a gurguje sai al-muhkam shine kalma ta al-muhkam ya an ce al-muhkam shine wanda shine aslul kitab wanda al-qur'ani yayi bayani huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat to shine al-muhkam wanda ma'anar shi a fili take kenan gare shi ake kuma in an samu shubha to wannan in baka fahimce shi ba shi yasa yazo cikin hadisin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba matarsa Aisha bayanin cewa idan kuka gwadanda suke zuwa su dauki fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha fa idza ra'aytum a wata riwaya kuma ta ibn muslim fa idza ra'aita idan ka gani yana magana da matarsa kenan fa idza ra'aiti ne koko ash-shakhs yana magana da shi idan kuka gane su to wadannan su ne sallallahu fahdharuhum kun tsoron su ma'ana alqur'ani in ka iske wata aya tana da rikici to kuma wanda za ta fassara maka ita Allah subhanahu wa ta'ala yace ba zai tambaye kowa ba ranar tashin alkiyama fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan kuma yar rantsi ya tambaye kowa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an shiga matsala ya zamu gane wa a tambayar da Allah zai yi musu tambaya ce ta tawbihi alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadhibun ba tambaya ce ta jahilci ba in baka fahimci wannan ba zaka samu matsala sannan ƴan uwa daga cikin abubuwan da ya kamata mai tafsiri ya diba akan karkashin kalima shine abin da ake cewa an-nasxu wannan hukunci yazo wannan ya shafe shi dan kakkaba da hukunci ya zama to hukuncin an tashi akan sa ina fata an fahimce ni kun ga lokacin da muna bayanin hadisin nan na wanda ya hana ataki mata akwai hadisin da yazo ya izini kun ga da muka manta cikin bayani ba mu yi shi ba sai da wani dan uwa min tambayi shi dan kaga in ba da tambihin ba wani zai dauke hukuncin a karkace kuma za a yi samun matsala daga ciki sai at-tashbihu Allah zai kamanta wani abu da wani abu a cikin alqur'ani to wannan tashbihin abin da ya kamata ka gane za a kamanta abin da ake gani da abin da ake gani wani lokaci a kamanta dan adam da dan adam ko a kamanta abin da ba a gani da abin da ba a gani a kamanta shirka an gane ko da wani mummunan dabi'a ko kuma a kamanta abin da ake gani da abin da ba a gani ana iya jujjuya su kala hudu ko kuma ka dibi al-idafa ko me yasa Allah ya kamanta abu kaza me yasa Allah ya muna na misalin shirka dan an isance ta akwai aghrad da dama in an kai idafa dan me ake idafa abu misali kana iya karatun idafa a cikin yaren larabci da an ka ce hadha mudafun in an ce kitabullahi littafin Allah ko ba haka ba to ana cewa ka'aba baitullahi ko wanda hausa wannan ce alaji baitullahi ko to me ya baitullahi dakin Allah to da an ka ce dakin Allah ba ana nufin dakin da Allah yake shiga ba ana nufin girmama wannan dakin shi yasa an kai wannan idafa shi yasa ake son ku fahimci in an kai idafa ma'ana ma'anonin da take iya dauka a gaba a kusan karshe shine aljumla alismiya in Allah ya kawo jumla ismiya tana rufe abin ya tabbata in an ce jumla ismiya tana iya zama tuwa su jumla wadda ta fara da suna ko kuma jumla wadda ada suna guda biyu ina fatan kun fahimce ni yanzu in nace wato Allahu alimun Allah masani ne kinan sanin sa tabbatacce ne Allahu ya'lamu Allah yana da sani nan kinan ana rufin ilimin shi kodi yaushe yana yana tajadduwa duk abin da yake faruwa ba abin da Allah bai san da shi ba kaga jumla ismiya tana rufin abin ya tabbata in fi'ili ne yazo ba yana nuna abin yana ci gaba in kuma wato suna ne tana rufin abin tabbatacce ne amma jumla fi'iliya sai a duba a gani madhi ne ko mudari'i ko ko an kawo wani a wajen wani a gurguje sai akwai abin da malaman tafsiri suke ce ma al-izhar fi maqamil idmar sai a kawo suna wajen da ya kamata a kawo damiri fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu bi ta fa anzalna alaihim ba dan a kore maka shakka sudin dai ne kuma a nuna ma dalilin da yasa aka musu wannan azaba saboda zaluncin da suka yi kuma a nuna maka cewa duk wanda ya zalunci wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id daga ciki sai abinda ake cewa khurujul kalam am muqtada adh-dhahir in an ce khurujul kalam am muqtada adh-dhahir ku saurare ni da kyau in aka kawo labari ai ana nufin don ka san abin da baka sani bane ko to wani lokaci ba haka ake nufi ba yana da ma'anoni da dama zakariya yace ma Allah rabbi inni wahala al'azmu minni Allah kasusuwa na sun yi rauni to ai labari ne yake ba Allah ko to ai ba Allah labarin wannan dan Allah ya fi shi sani a'a ya kawo wannan labari ne don saboda ya nuna yana neman tausayin ubangiji to kaga wannan shine daga cikin abubuwan da dalibai wani lokaci ba su hankalta ba sai azzikru wal hasu wani wuri kaga qur'ani ya kawo ta kalima wani wuri bai kawo ta kalima ba to nan menene hikmat kaga nan sai ka samu wannan hikma daga ciki sai at-tankir shine abinda ake kawo wannan nakira a kawo kalima wato ta zamanto nakira ba a kawo ta da alif wal lam ba menene ma'anonin ta wani dalibi a jami'a ta libya kulliyatu da'wa al-islamiyya al-alamiyya doktora ya rubuta akan balagatu at-tankir wa at-ta'rif kalima ta zo nakira ko ku abin nan a ƙarshe sai abin da ya shafi jumlolin alqur'ani ka jibi ad-durrul masun jumla tana iya dauka i'rabi daya biyu uku sarfikinta kuma ka san ya bambanta ko bai bambanta ba in an ce tadayyara wasu malamai suka ce tafa'ala ne saboda wawun kin asalin shi daga ya'un ne daga wawun ne tadawwara ne amma sun da an yi shi an ce tadayyara to shikenan adibi canjin a ce tafa'ala wasu suka ce a'a a dai maido ta tafa'ala ne saboda mi saboda akwai wawun ta asalin ta kuma a wajen balaga ka san ko nawa ma'ana take dauka saboda mi saboda wani lokaci a cikin balaga akwai abin da malamai suke cewa at-ta'sis wa at-ta'kid a kawo jumla biyu sai kaga kamar ma'anar su daya amma wani lokaci sai a ce kamar su ba daya ba zan baka misali guda anan wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas min la tubayyinunahu lin-nas ku bayyana shi ga mutane wa la taktumunahu kada ku boye shi to kaga wanda bai san balaga qur'ani sai ce ah to da ku bayyana shi da kuma kar ku boye shi ai duk ma'ana ɗaya ne ko ba haka nan bane sai wadansu malamai suka ce a'a ita ma'ana magana ana iya karfafa ta karfafa magana ai hikima ce bari 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 wasu malamai suka ce a'a la tubayyinunahu lin-nas ku bayyana shi a yanzu wala taktumunahu kar ku boye shi zuwa gaba dan ka gane hikima ta alqur'ani to duk wannan dalibai ba ruwan su san aujuhul balagha na kalima ko ko hukumce hukumcen fiqhu wanda kalimar take dauka ko abin da ya kama da haka to dan haka ƴan uwa musulmi wannan na kawo muku su ne duk a gurguje dan saboda mi saboda ku fahimci yadda ake mu'amala da kalimar ta alqur'ani a ƙarshe ka dibi littafi na at-tashabuhul lafzi an gane ko lil ayat asrarun wa fawaid na Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyab da kuma ulumul qur'an نمنا خليل القطان كذلك تتفون علوم القرآن كمك دوبي واتو علوم المحرر في علوم القرآن ندكتور مساعد الطيار سننك دي بكتب المفردات إن كلمات يتاء القرآن بكثم أنا تبا أقول تتفون نسك بيان انت شين أكسما كتب الغريب دل دي ايكي القرآن هنا تتو أي أنت كتاب أحكمت آياته أأ شي قرآن بيانيك أما إلي من متانيبا إيبن إنشيسا ونسي أنفسنا بس كلمة kai kanka lokacin da kake koyon karatun in ba da malami ba da baka kai matsayin da kake gane shi ba dan qur'ani in baka fahimci wannan ba amma akwai littafin wannan waye ke da suna Imam al-Asfahani al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an ustad al-doktor Khalid al-Sabti yace akwai littafi kusan 300 da aka lissafa waɗanda suke magana kan wannan sannan kuma akwai wani littafi mai muhimmanci kan hukumce hukumcen al-Qur'ani tafsiru ayatul ahkami wa manahijuha na Dr. Ali bin Sulaiman al-Abid al-Tayyar to wannan sai kuma miftahu at-tafsir ko mafatihu at-tafsir na ustad al-doktor Ahmad al-Khatib wannan duk abinda ka ji cikin malamai sun faɗi na tafsiri in baka gane ma'anar shi ba an gane ko sai ka koma sai ka ga menene malamai suke nufi da shi yanzu in ka ji malaman tafsiri sun ce al-lafu wan-nashr al-lafu a haɗe wan-nashr a buɗe kaga in ka ga wannan rikicewa zaka yi ko ba haka ba amma in ka koma cikin wannan littafin zaka ga waɗannan mustalhatikin wai abinda ake nufi da al-lafu wan-nashr akwai al-murattab akwai al-mushawwish Allah ya kawo abubuwa guda biyu cikin al-Qur'ani jere to al-murattab bayan wanda ya fara fada sai shi bayani kanshi waja'alna al-layla wan-nahara ayataini kaga an ce al-layla wan-nahara an kawo dare sannan aka kami yini sai aka ce fa mahauna ayatan layli kaga sai aka fara magana kan daren waja'alna ayatan nahari mubsiratan to an yi al-lafu wan-nashr dan abin da ya kamata in an ka ce waja'alna al-layla sai a ce fa mahauna al-layl fa mahauna ayatan layli sai aka ce a'a waja'alna al-layla wan-nahara kaga sai da an ka hadi sannan kuma aka shiga wajen bayani to wanga murattab kenan an jero dare yini akai bayani kan dare sannan yini akwai al-mushawwish wanda za a jero su biyu kuma sai a fara magana da na biyu a bar na farkon Allah subhanahu wa ta'ala yace wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun 'azim sai Allah yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wadansu huskoki tabyaddu za su yi haske wa taswaddu wujuh wadansu kuma za su yi baki to wanne ka ba ta fara magana akan shi waɗanda sun kai fasko sai aka fara an kace fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum kaga wanga mushawwish ne sai aka fara da wanda ba da shi aka faru ba aka fartum ba da imanikum fadhuqul azab bima kuntum takfurun wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun shi in dalibi ilmi bai fahimci wannan ba ya kwashi alqur'ani kullun yace bayanne zagi cikin alqur'ani yan uwa musulmi ina zan wannan dai bayanin waɗannan mustalahat ne dan saboda amfanin dalibai Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta sauran bayanan kariba cikin wannan littafi na Ustaz Dr. Ahmad Al-Khatib mujalladi ne guda biyu duk wani mustalah da kan jima laman tafsiri sun fada in ba haka ba wallahi sai kaga karatun kullun babu ci gaba shine abinda daliban ilimi suka kasa ganewa ah ka san ka'idodin zai taimaka ba wajen bayani da kaza da kaza da kaza amma kawai azo innal ladina amanu inda sun kai imani wa amilus salihati suka aikata aiki nagari lahum jannatu suna jannatin tajri min yo shekara 100 ma hakan gane za a tsaya shi ku alqur'anin yana da hikimomi da mu'jizoji da abubuwa da dama lafazin ka karance shi ka gane shi kuma jumlar da ta zo ko ayar ka fahimce ta sannan kai tafsirin alqur'ani Allah ya ganar da ku to ina ganin dai bayanin dai nayi iya dai kokari na don in bayyana ma dalibai waɗannan abinda suka kama kansu to in kuma sun yi wasa gare su dai ta kari Allah ce kitabul littafi ne unzila ilayka aka saukar da shi zuwa gare ka wannan ya tabbatar da kaga unzila ilayka dinnan ta tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da anka ce unzila an saukar nan ya kamata ka san bai waye saukar da shi Allah subhanahu wataala waye zo da shi jibril kaga duk abu ne wanda cikin hankali ya kamata ka kawo shi wajen fassara alqur'ani nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin jibril ya zo shi da izinin wa da izinin Allah inna anzalnahu fi lailatul qadr ilayka to da anka ce unzila an saukar wannan ya nuna Allah ya saukar Allah ya saukar da littafai da ma da anka ce ilayka to wannan tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala yakun fi sadrika harajun min kada ya kasance cikin kirjinka akwai harajun kunci ko shakka da yadda muka yi bayani cikin darussan da suka gabata minhu saboda alqur'ani litunzira bihi an saukar da alqur'ani dan kai gargadi da shi an saukar da alqur'ani don ayi gargadi da shi a ce ba mutane ko kya azabar Allah shi yasa ma kuke gani in an ce mutane su ji tsoron Allah ba sa jin tsoron Allah sai dai tsoron mi coronavirus yau ya rikita duniya an ce a sa hijabi sun ki sawar hijabi ko ba haka ba amma yanzu kowa ya ga matan da mazan duk an sa hijabi an ce a daina shan giya sun ce a'a yanzu kuma sun liƙe gidajen giya an ce a daina zuwa wajen gidajen rawa yanzu kuma sun liƙe gidajen rawa an ce a daina ball yanzu sun liƙe stad guraren kwallo amma ba don Allah ba coronavirus litunzira bihi dan kai gargadi da alqur'anin nan kada kai gargadi da son ranka ka faɗi abinda Allah ya ce shi yasa kirkira hadisai na ƙarya don ka ba mutane tsoro bai yi ba kuma an yi tabbatar da alqur'ani don an yi bushara da shi alqur'ani da hadisai ingantattu sun isa kai bushara da su ba sai ka hada da ƙarya ba wa zikra kuma alqur'ani ya zamanto tunatarwa lil mu'minina ga mu'minnai don saboda su ne take amfana alqur'ani asalinsa tunatarwa ne ga duk duniya gaba daya amma babu mai amfanuwa da wannan tunatarwa sai masu imani wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ala ramma Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum
ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun
Allah subhanahu wa ta'ala ce to tunda an sabkar da wannan littafi dan ayi gargadi da shi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku wato ilaykum izuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku shine alqur'ani an gane ko wannan ma ijmaliya ce kamar da muka cewa lafazin nazo yana iya zama tuwa mujmal alladhi unzila ilaykum min rabbikum huwa alqur'an shine alqur'ani abinda aka saukar muku zuwa gare shi anan sai ka yi hattara da mazhaba guda biyu mazhaba ta farko shine ɗan alqur'aniyun waɗanda suka ce sun yarda alqur'ani shi kadai mazhaba ta biyu sune az-zahiriyya waɗanda suke inkarin qiyasi to mun san da lokaci ba zai ba mu dama mu yi magana kan su gaba ɗaya ba amma za mu taba ɗan qur'aniyuna kadan sai mu yi bayani kan wannan mas'ala da ta rikita mutane a yanzu nan ɗan qur'ani da sun kace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka sa muku da aka saukar muku daga wajen ubangijinku kenan alqur'ani kaga hadisi da wani da tafai duk sun zan mi duk sun zan ƙarya don Allah bai saukar da su ba kaga nan sai ka hadu da matsala ɗan zahiriya sun kace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku da ubangijinku qiyasi Allah bai saukar da qiyasi ba kaga daga nan sai ka rikice to amma bari mu bi ɗan qur'aniyuna su da muke rayuwa da su a yanzu nan ƙwarai sosai mu kawo shubuhin su guda 11 mu tsaya nan sai sati mai zuwa mu karasa bayanin mu ku sani cewa wannan aqida ba yau take ba ta fi shekara 2000 dorin ƙasa Imam Shafi'i ya mutu hijira tana da shekara 204 ya ci karo da wanda mai wannan aqida shi addalin da yasa a cikin ar-risala yayi babu littafin shi ar-risala ba waccan risala ta fiqhul malikiyya ba risala ta usulul fiqh da Imam Shafi'i yayi ya kawo wadannan mutanen Imam Suyuti yayi littafi sunansa Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah saboda zamanin sa ko wadannan mutanen shekara ta 911 ya mutu Imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi littafi wato kan irin wadannan mutane الحديث حجة بنفسه في الأقائد والأحكام. أنقالكوا سننكما شيخ أبو زهرة شيما إلى للتافي إلى رسالة الدكتوراه ديي أكن ونن. ما سو إنكار السنة كلا بيوني. أكون عندك إنكار السنة قبل استودو حديث كرياني. أكون عندك حديث عند بيداش إذا أكيد سو بكو صار نسو. يا كم تكفيه شيء ونن. To sai wani dalibi daga cikin dalibai a jami'atu ummul qura'i magister akan wannan mutane yasa alquraniyun an gane ko kinan wadanda suke an san su da cewa alquraniyun shubuhatuhum hawla sunna shubuhin da suke kawo akan sunna wa radda alaiha hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na wato al-miqdam bin ma'd yakrib imam at-tirmidhi ya kawo wannan hadisi da kuma abu rafi' shi wannan abu rafi' hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam sunansa aslam an gane ko tunda an ce baban wani to meye sunan sa sannan kuma wannan hadisi in muka duba ibnu majah ya kawo shi riwaya ce ta ma'd bin yakrib miqdam bin ma'd yakrib da kuma ibnu majah abu dawud ya kawo wannan riwaya daga wadannan sahabban guda biyu kuma har ya karo riwaya ta al-ibad bin sariya sannan kuma imam al-hakim shi ma ya kawo riwaya daga wadannan sahabbai guda biyu kuma ya kawo ƙarin riwaya daga al-ibad bin sariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga za a samu mutanen da in an zo musu da hadisin sa za su ce kai mu hasbuna kitabullah littafi Allah ya ishe duk abinda mun ka iske halal cikin alqur'ani mu ce halal ne duk abinda mun ka iske haram ne cikin alqur'ani mu ce haram ne kar ku kawo muna wani abu ya zama to matsayin shirka to kaga daga nan wannan qur'aniyuna ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san da za su zo to wannan shine matashin da kawai zan yi kan waɗannan masabubin guda biyu lokacin da dan yi saura ɗan uwa zamu yi magana ne kan qadiyar da take yanzu sati mai zuwa sai mu zo mu kashi bohin waɗannan mutanen da iznin Allah subhanahu wataala qadiyar ta corona ta tada hankalin duniya abu na farko sunanta waɗansu suka ce ai corona wai qur'ani virus ne ko qur'an virus wannan magana ba gaskiya bane su cikin binciken su da suka yi sai suka gano wannan cutar a abinda suka faɗa tana da wata ɗan hula a kanta shine corona sai suka sa coronavirus cuta mai hula sai an kace ai Quran virus ake nufi dan uwa musulmi ya kamata mu rusance irin waɗannan abubuwa abu na biyu ƙaryace-ƙaryacen da suka taso na cewa mutum zai duba cikin alqur'ani zai ga gashi wannan gashin da ke cikin suratul baqara maganin coronavirus ne wannan shirme ne ayoyi da alqur'ani sun yi bayani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da za samu kariya azkarus sabahi wal masa da haka wannan ba gaskiya bane wannan shirme ne so ki burutsu ne abu na gaba ina jan hankalin ɗan uwa musulmi kan wannan qadiyya zaka ji an ce ai turawa suka kirkiro wannan cuta ba haka bane turawa suka hada ta ko turawa suka yada ta amma turawa ba su iya halitta wata cuta duk abin da ka gani halitta Allah ne qulillahu khaliqu kulli shay Bature bai iya halittar ta amma zai iya gano ta ya hada ta da wata ya yada ta a duniya ku bar cewa turawa sun halice ta ya za a yi bature ya halitta ya halice wani abu dan haka kada mu zo mu rikici sannan kuma abubuwan da suke faruwa a duniya kuna gani ya zan cin nasarar musulunci dan kun ga yanzu kristoci yanzu su daga cikin su sun dawo sun ce to ina ga waɗanda an kace in sun yi imani da Yesu almasihu za a warkar da su har yanzu bamu ga malamin coci guda ba wanda yace a zo a karanta ma mutane wannan abin yace mun ga mutane ba sa zuwa coci su je su nemi magani to ina jeziki geri da an kace muna ƙarya jeziki geri to hodi jar in an ce akwai ko ku tai tana inda akwai wannan cutar kaje kai ba mutane magani ka nuna addinin ka na gaskiya ne kaga da yawa sun samu sannan ina bokaye an ce akwai bokaye masu ba da magani ko masu yin abin nan to ya kamata in an ce an samu coronavirus a nan kasashen mu waɗanda suka yi imani da su ne a kai su tambana su je su yi musu magani tunda bokaye na ba da magani ba Allah yake ba da magani ba to kuma coronavirus ya gaji yadda ƴan siyasa na duniya ya gaji yadda expert na duniya sun kasa sanin ta inda za su shigo mishi matakan da za a dauka akan shi akwai abubuwa da dama ai coronavirus ba shi kadai ne ciwon da yake tashi daga dan adam zuwa ga dan adam ba to me yasa sai akan shi kawai za a ce mutane su rufe gidajen su kafin coronavirus ciwo dubu nawa akwai a duniya waɗanda su suna tashi daga dan adam zuwa ga dan adam shi yasa mu dai abinda muka dauki wannan lu'uba ce siyasiya al'amari ne na siyasa i'lamiya dama Allah ya faɗa muna kafirai za su yi amfani da harbun nafsiya su jefa muna tsoro a cikin zukatanmu tsoro ne ake jefa muna tunda bamu da kafafin yaɗa labarai sannan al'amari ne wanda ya shafi tattalin arziki saboda yanzu abinda ke sawa a samu arziki da gaugawa guraren magani chemis na biyu abinci na uku gidajen mai waɗanda su ne turawa suka riƙe kenan yanzu dole za ku sai magani in an ce ko nawa yake za ku sayi shi kuma za a yaki addinin ku tunda kun ga hajji fatawoyi sun fara zuwa da cewa a riƙe masallatai a yi kaza a yi kaza shi coronavirus mu'jiza ne kuma ɗan sanda ne na Allah mai sawar kowa ya shiga sai ta yi shi tunda ba su jin tsoron Allah abu na gaba akwai bayanai kan coronavirus waɗanda suna da muhimmanci shine fatawoyin da muka jin suna tashi daga waɗansu malamai an ce a daina zuwa masallatai a daina zuwa kaza a daina zuwa kaza malamai sun yi ikhtilafi gida biyu amma bana son in bada na ra'ayi sai na kawo hadisai da bayanai wanda kowa ya karkata yayi bayani kuma ni in nuna abin da na fahimta akai na farko waɗansu sun ka ce abin da ya kamata shine a riƙe masallatai kada a zuhurin ibada menene hujjar su ga ɗaya daga cikin hujjojin su akwai hadisi na Usama dan Zaid sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim da hadisi na Abdullah ibn Rabi'a yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim da hadisi na Abdullah ibn Abbas kan lokacin da wani annoba ta fada a wani wuri a ƙasar Sham sayyidina Umar ya zo tare da sahabbai ya tsaya a wuri da ake cewa sarg bi sarga ya ance bi alba'u zarfiyya wa laqad nasakum Allahu bi badr sarga kuma sunan wani wuri ne in baka fahimta ba an zo sayyidina Umar yayi shawara da sahabbai ya kira muhajirin suka yi sabani a shiga ko kar a shiga ya kira muhajirin na farko ansar na farko kira su suka yi sabani dukkan sayyidina Umar yace su tashi daga baya sai ya kira muhajiratul fath mashyakhatu quraish shehun nayna quraishawa me yasa ya kira su ga muhajirin ga ansar saboda sun yi sabani ba samu nasiba sai kira waɗannan mutane an ce an samu su suna muhajiratul fath saboda sun yi hijira kafin fathu makka kadan kenan suna da hukuncin hijira suna da sunan hijira waɗanda suka ce bayan fathu makka suka yi hijira za su samu suna ina fata an fahimce ne amma ba tare da hukunci ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath kasancewa su tsofaffi kasancewa su sun zauna a makka kasancewa bai samu nasi daga muhajirin da ansar ba shi yasa ya neme su kuma kasancewa suna da khibra experience da suka yi sabani ba samu nasi ba Umar na tsaye sai aka samu Abdurrahman bin Auf ya zo shi ya ba Umar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya faru a wani gari wanda ke ciki kada ya fito ko ba haka ba wanda kuma ya zo kada ya shiga ya koma to kaga wannan sun kafa hujja da shi amma nan babu dalilin cewa za a iya liƙe masallatai dan sayyidina Umar bai tura musu takarda ba yace ku daina yin jami'i duk da ke sun kafa hujja da wannan za mu bi dalilan ɗaya bayan ɗaya suna kafa hujja da wani hadisi na Amr ibn Sharid Amr dan Sharid hadisin yana cikin sahihi muslim wafdu thaqif tawaga ta thaqif ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sai masa mubaya'a akwai wani mutum majzum yana da ciwo da ake cewa wato aljuzam ciwo ne wanda yana tashi daga wani zuwa ga wani wasu suna fassara shi da kazuwa wasu suna fassara shi da wato ciwon da ke yanke jikin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu labarin wannan mutum yace farji qad inna qad bayanaka farji mun yi maka mubaya'a ka koma kaga dan kada ya shigo cikin mutane cutar da yadu cikin al'umma amma kuma wannan babu alakar sallah da wannan mutumin ko ba a yi sallah tare da shi ba kenan wanda yake dauke da cutar shi ne za a umurta ya tsaya a hospital ko ya koma a wurin da wani wuri inda ba mutane kai ya dafa musu cuta amma ba a yi zancen a daina yin jami'i ba kaga sun kafa hujja da wannan hadisi hadisi na gaba duk da yake lokacin yana matsowa shine hadisin firra min al-majzum kama tafirru min al-asad hadisi ne wanda yana cikin sahihul bukhari ka gudu daga mutumin da ke da ciuta wanda take tashi zuwa ga wani kamar yadda zaka gudun zaki kare kashi kashi nan wannan shi ma hadisi baya zancen sallah ko a kusa ko a nisa yana nuna dai idan mutum yana tsoki da wannan cuta ya nisanci al'umma kuma ayi kokari a doki mataki akan sa daga cikin hadisan da suka kafa hujja da su shine hadisi wanda yana cikin sahihi muslim na abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa babu ciwo wanda yake tashi daga wani dan adam zuwa ga wani dan adam wannan hadisin abinda ake nufi da shi shine babu ciwon da ko wata cuta wanda za ta tashi daga wani dan adam zuwa ga wani dan adam sai da izinin Allah domin hakikatan tabbas akwai ta amma ba ta iya tasiri sai da izinin Allah yadda wuta tana iya kona dan adam amma da aka jefa annabi Ibrahim ba ta kona shi ba sai da izinin wa sai da izinin Allah subhanahu wata bal ma qulna ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim da haka wannan yana nuna cewa babu wani zancen dalilin sallah anan hadisi na gaba la yuridanna mumridun ala musahhih musahhih hadisi ne na Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim kada marashin lafiya ya zo mai lafiya in yana dauke da ciwon da ke tashi zuwa ga wani shi ma wannan hadisin yana nuna akhdhu bil asbab ne babu zancen sallah a ciki ko kusa ko nisa to waɗannan su ne mafi yawancin abubuwan da waɗancan suka kawo na cewa hadisi daga cikin kuma hujjojinsu an gane ko sai hadisi da suke kafa hujja da shi na Ubadah bin Samit wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad kuma Ibn Majah ya kawo shi a cikin sunan la darara wala dirara a cikin addinin musulunci ba cuta ba cutarwa lalle a cikin addinin musulunci ba cuta ba cutarwa to wanda yake dauke da cutar kada ya zo masallaci amma kada ba dan shi za a rufe masallaci ba shi ma wannan babu wani dalili akan wannan hujja da suke kawowa ina fatan kuna fahimta ta zamu bi hujjojin ɗaya bayan ɗaya a ƙarshe sai ayat da suke cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kada kanku cikin halaka asalan wannan aya ba ta ma magana kan abin da ake akan shi don ayat ta sabkare akan lokacin da hadis sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka ga musulunci yayi ƙarfi suka ga ya kamata a daina su daina wato su koma su yi noma su yi kiyo su tara dukiya saboda yanzu musulunci yayi ƙarfi Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kada kanku cikin halaka ku daina jihadi a zo a yaƙe ku Allah ya ɗebe al'amarin ku albarka kuma wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku ko ba haka nan bane shi ne abin da suka kafa hujjar shi kada ku kashe kawunan ku to wani mutum ne aka samu yana dauke da wannan cutar a cikin wannan kasar wanda shi zai mutuwa sanadiyya har ma a ce wala taqtulu anfusakum da haka waɗanda suke kafa hujja da waɗannan sai hadisi a ƙarshe na Aisha shine bayani na ƙarshe da zamu kawo cikin dalilan su wanda matan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihul bukhari take cewa ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ta'un sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara annahu azabun azaba ce wanda Allah subhanahu wataala yake tuwa zuwa ga bayin shi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi an gane ko sannan Allah ya sanya shi ya zamanto rahmatan lil mu'minin ya zamanto rahama ga mu'minai walaysa min ahadin yaqa'u at-ta'un babu wani mutum wanda annuba za ta faru yana a wannan bagiran ko garin fayamkusu ya zamna fi baladihi a cikin garin sa wannan ita ce riwaya ta Imam al-Bukhari amma akwai wata riwaya da ta zo cikin fi baitihi to sai suka rike da ita suka ce ai manzo Allah ya ce fayamkusu fi baitihi alhali riwaya ta Imam al-Bukhari ta ce fi baitihi riwaya ta musnad Imam Ahmad dan su riwayoyin suka rawaito wannan riwayoyin su sun ce fi baladihi fi baladihi riwaya guda ce ta zo ta ce fi baitihi kaga amma saboda suna son su rike fi baitihi suka ce a cikin gidansa amma alhali fi baladihi a cikin garin dan saboda suna son su ce mutun ya zauna a cikin gida dan haka kai fast kai koda mu dauke ta Bukhari ta fi karfi kuma lafuzan fi baladihi sun fi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in yadamna sabiran mai hakuri muhtasiban yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wataala ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu ya san cewa ba abinda zai same shi sai abinda Allah ya rubuta mishi illa kana lahu mithlu ajri shahid sai Allah ya bashi ladar shahidi koda ya mutu ko bai mutu ba in ji malam bai to kaga wannan shi ma ba yana nuna a daina yin sallah ba fi baladihi aka ce ya zauna a cikin garin sa wancan fi baitihi yana yi warawi ne ya kawo shi bil ma'ana dan haka dai ƴan uwa musulmi a gurguje kun ji dalilan waɗanda suka kawo cewa ya kamata a zauna gida kuma haƙiƙani ni dai ban ga wani dalili ba a nan wanda ya ji kan zancen sallah istishhadi ne ake yi sati mai zuwa in Allah ya kai mu nare za mu zo mu kawo dalilan saura dan mu yi musu adalci sannan kuma murajjahar da abinda muke ganin yafi zama daidai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh